daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato boahausa.com ko sashin hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 2 ga watan Mayun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 11 na safe kenan agogon Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
To, a Venezuela, Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa, ya ce za a fara wani dan kwarya-kwaryen yajin aiki yau Alhamis, wanda zai kai ga naga magari. Kwamitin Shari'a Majalisar Wakilan Amurka zai ci gaba da zaman jin bahasi yau Alhamis akan rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller, amma tayo Attorney General William Barr ba zai bayyana a gabansa ba. Kasar Amurka na ƙara zafafa takunkumin karya tattalin arzikin da ta sanya wa Iran ta hanyar dakatar da wasu matakai a yau Alhamis.
Kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rahotanni sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata makarantar sakandare a garin Moriki, har aka ce sun sace wasu ɗaliban makarantar. Ko me hukumomi suke cewa akan wannan?
Sala ɗaliban nan da ita shugaban makarantar mun doke rokol aji da sauransu, nan ne muka tabbatar da cewa babu wanda aka doka.
Shugaban ƙaramar hukumar Zurmi kenan, muna tafa da ƙarin bayani. To, kowane hali ake ciki a jihar Katsina dangane da sace magajin garin Daura?
Mutane da dama da kuma jami'an tsaro sun bazama ya zuwa duk kewayen garin Daura da kuma ƙauyukan da suke nan a ƙoƙarin a ga ko za a samu labarin inda suke.
Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe.
Jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka. Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa a Venezuela, ya ce za a fara wani dan kwarya-kwaryen yajin aiki a yau Alhamis, wanda zai kai ga naga magari. Yajin aikin shine mataki na baya-baya da Guaido zai dauka a kokarin da yake na tilastawa shugaba Nicolas Maduro, wanda zai sauka daga kujerar shugabancin kasar ta hanyar ta da buri. Kwanaki biyu da aka kwashi ana zanga-zanga a birnin Caracas sun janyo kazamin fada tsakanin magoya bayan Guaido da dakarun Venezuela, amma manyan sojojin kasar ba su kai ga amsa kiran da Guaido ya yi masa ba na su daina goyon bayan Maduro. Miliyoyin 'yan Venezuela da suka gaji da matsalar hauhawar farashin kayayyaki da aka kasa magancewa da matsanancin karancin abinci da man fetur da rashin kayayyakin jinyar marasa lafiya da kuma daukewar wutar lantarki lokuta-lokuta sun sa mutane tserewa daga kasar. Kwamitin Shari'ar Majalisar Wakilan Amurka zai ci gaba da zaman jin bahasi yau Alhamis akan rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller game da yiwuwar katsalandar Rasha a zaben Amurka, amma in dai ba a samu wani canji ba daga baya, Attorney General William Barr ba zai bayyana a gabansu ba don ba da bahasi. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta faɗa a daren jiya Laraba cewa shirin da shugaban kwamitin ɗan majalisa Gerald Nadler ya yi da sa 'yan kwamitin su yi wa Barr tambayoyi bai dace ba. Ma'aikatar ta kuma ce har yanzu ba na farin cikin ya gana kai tsaye da 'yan kwamitin akan tambayoyin da za su yi masa game da Mala. A jiya Laraba, ba ya kwashe sa'o'i da dama yana ba da bahasi a gaban wani kwamiti na 'yan majalisar dattawan kasar akan matakin da ya yanke na cewa ba a hana ruwa gudu ba a gudanar da binciken da kuma yadda bai bayyana ƙarshen rahoton Mueller akan katsalandan Rasha a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kyau ba. Kasar Amurka na ƙara zafafa takunkumin karya tattalin arzikin da ta sanya wa Iran ta hanyar dakatar da wasu matakai a yau Alhamis da a baya suka ba wasu ƙasashe da suka fi sayan man Iran damar ci gaba da hulɗar kasuwancin mai da ita. A yayin da aka kawo ƙarshen wa'adin matakan akan ƙasashe guda takwas da ke hulɗar mai da Iran, Sakataren Mike Pompeo ya ce Amurka za ta ƙara tsananta matakan matsin lamba akan gwamnatin ta Iran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira waɗannan matakan cika alkawarin da gwamnatin Trump ta yi na daƙile harkar kasuwancin Iran kwata-kwata da hana gwamnatin ƙasar hanyar samun kuɗaɗen shiga da take buƙata don ɗaukar nauyin 'yan ta'adda da munanan yaƙe-yaƙe a ƙasashen ƙetare. Wannan matakin na yau shine na baya-baya cikin jerin matakan da Amurka ta ɗauka tun bayan da shugaba Trump ya fara mulki bisa alkawarin fidda Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta takaita shirin makaman nukiliyar Iran, ita kuma Iran a sassauta mata takunkumin karya tattalin arzikin da aka sanya mata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin majami'ar cocin Katolika na ƙasar Sri Lanka sun soke taron sujadar ranar Lahadi na wani makon, suna ambatar dalilan tsaro biyu bayan hare-haren da aka kai a watan da ya gabata a majami'u da otel-otel da suka yi sanadiyar kashe mutane 250. Wani mai magana da yawon majami'ar Colombo ne ya yi wannan sanarwar yau Alhamis, ya ce bisa ga sabbin bayanan da suka samu ba za a yi taron sujadar ranar Lahadi kamar yadda aka shirya za a yi. A makon da ya gabata, Cardinal Malcolm Ranjit ya jagoranci wani taron sujada na mutane kalilan don tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu, taron da aka nuna a gidan talabijin. Hukumomin ƙasar sun ɗora laifin hare-haren da aka kai na ranar Lahadin bikin Easter akan wata ƙungiyar 'yan bindiga a ƙasar da ake kira National Tawhid Jamaat, wadda ta yi mabaya ga ƙungiyar ISIS. Hukumomin ƙasar China na amfani da wata gagarumar manhaja wajen gano musulmai da yin bincike a kansu da kuma tsare su a arewa maso yammacin yankin Xinjiang, a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ake kira HRW a taƙaice. Ƙungiyar wadda mazauninta ke birnin New York ta faɗa yau biyu ga watan Mayu cewa hukumomin na amfani da wannan manhajar ne wajen samun bayanai daban-daban masu yawa daga jama'ar Xinjiang, kama daga rukunin halittar jininsu da tsayensu da kuma al'amuran addininsu da na siyasa. Manhajar na kuma sa ido a kan kai da koman jama'a ta hanyar yin amfani da wayoyin hannunsu da motocinsu da katin shaidar zama ɗan ƙasarsu, tana kuma ɗaukar bayanan wasu ɗabi'unsu da bata gane masa ba, kamar ko mutum baya hulɗa da maƙwabtansa ko yana amfani da wutar lantarki fiye da ƙima, a cewar ƙungiyar ta HRW. 'Yan sanda a Xinjiang na amfani da bayanan da aka samu ba bisa ƙa'ida ba a kan gaba ɗayan ɗabi'un jama'a na doka, suna kuma yin amfani da su don su musguna wa jama'a, a cewar Maya Wang, babbar mai binciken ƙungiyar HRW a China. Sai dai hukumomin ƙasar China sun sha musanta waɗannan zarge-zargen.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a daren jiya a kan babura a wata makarantar sakandare ta 'yan mata da ke garin Moriki a yankin ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara, inda suka sami yin awon gaba da mutum shida. Sai dai hukumomi sun tabbatar babu ɗaliban makarantar a cikinsu, amma sun tabbatar da kai harin. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin da ya aiko mana.
Lamarin ya hauku ne da misalin ƙarfe 9 na daren jiya, sa'ad da 'yan bindigar a kan babura suka kai farmaki a wannan makarantar sakandare ta 'yan mata da ke garin Moriki a yankin ƙaramar hukumar mulki ta Zurmi a jihar Zamfara, inda suka sami yin awon gaba da wasu mutane kimanin shida a makarantar. Rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara ta tabbatar da kai wannan harin, duk da yake ta musanta rahotannin rasa rayuwa da kuma rahotannin da ke cewar maharan sun tafi da wasu ɗaliban makarantar. SP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara.
Tabbas jiya ne fadin kai ke tare da rabi na dare, so akwai wasu mahara da suka yi kokarin shigowa ita wannan makaranta ta ainihin baya. Sai dai sun kokarin sun shigo a cikin makaranta. Amma ainihin ɗan sandan da suke nan cikin garin Moriki kamar mobile da suci sun da aka girke a nan cikin garin Moriki. Sun kai ɗauki a wannan wuri inda ainihin kokarin su yi ɗanan maharar na ganin cewa sun je a wurin kwanan ɗalibai ya cutura. Sai kaga aka taka musu birkiki ne. Sai kai da cikin bak suka koma. So babu dan makarantar da aka dauka a dalilin wannan al'amari. So amma daga baya akwai waɗansu mata biyu waɗanda suke dafa abinci a IVP ita na Pentax da kuma yarensu guda uku. So su ba a gansu ba.
To sai dai wasu rahotanni sun bayyana cewa an sami tabbatattun bayanai na yiwuwar kai wannan harin tun da safiyar jiya. Kuma tuni da aka sanar da jami'an soji da ke yankin kafin zuwar 'yan bindigar a cewar shugaban karamar hukumar mulki ta zurmi Dr. Ahmad Bawa Moriki.
Wajajen karfe hudu a mutane cikin daji suka fara ganin wannan 'yan ta'adda suna haduwa. Wanda yake an ka kira ni kamar Dutsar Skol an ka gaya min kuma nan take na kira shi jami'in sojoji da jami'in 'yan sanda da ke wannan yanki na Moriki na shaida masa. Ya yi mobilizing ɗin 'yan banga namu sannan shi shugaban sojojin a lokacin da na kira shi ce yana birnin Magaji saboda akwai matsala can. Sai na samu shi ɗin shi wajajen ƙarfe shida na mai bayanin cewa to ga irin abin da ka faru a Mauriki da sauransu. Ya kira sojojin shinkahi cewa su taho da Allah su kawo agaji. Sojojin shinkahi suka zo ba su tsaya ba bayan sun ɗan zo minti guda kuma sai suka kwana suka koma suka taya su zuwa ƙarfe 8:30 zuwa 9:00 wannan barayi suka fara halze-halze.
To yanzu ya wani yanayi ake ciki a wannan wurin?
To da safe mun tara ɗaliban nan da ita ne shugaban makaranta mun ɗauki rokol aji-aji da sauransu nan ne muka tabbatar da cewa babu wanda an ka ɗauka. Saboda bayanin da wani a BBC ya cewa an ɗauki ɗalibai mutane sun yi tururuwa sun taho wanda kamar ba mutane dama sun shiga wanda duk ya zo ya ba da suna ne da sunan yadda aka gare shi ya je ya gani ya gane ta. Wannan ke da buƙatar ta daɗe ake kuma an ba shi dama ne sai da ita.
Yankin na Zurmi dai yana daga cikin yankunan da suka daɗe suna fama da matsananciyar matsalar hare-hare ta 'yan bindiga da satar jama'a a jihar ta Zamfara. Duk kuwa da dakarun sojin saman da ke cewa suna lugudan wuta da kuma fatattakar maharan a wannan yankin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To daga jihar Zamfara kuma bari mu leƙa makwabciyarta jihar Katsina inda macen ɗin dai batun tsaro ne yayin da ake jimamin sace magajin garin Daura Alhaji Umaru jiya da daddare a gidansa da ke Daura. Na tuntuɓi wakilinmu na jihar Katsina Sani Malumfashi dangane da halin da ake ciki yanzu haka a jihar. Na kuma fara da tambayarsa kamar haka. Malam Sani Malumfashi, wani hali ake ciki a jihar Katsina dangane da sace magajin garin Daura da aka yi?
Shine na rashin sanin tabbas domin tun ajiyan har ya zuwa yanzu su waɗanda suka sace magajin garin Daura ba su yi magana ba kuma ba su ba shi dama shi ya bugo waya wa iyalinsa ko fadar mai martaba sarkin Daura ba ya yi bayani. To wannan ya jefa mutane cikin rashin sanin tabbas ballantana a iya sanin wani mataki za a ɗauka. Abinda dai aka yi mutane da dama da kuma jami'an tsaro sun bazzama ya zuwa duk kewayen garin Daura da kuma ƙauyukan da suke nan a ƙoƙarin a ga ko za a samu labarin inda suke.
To izuwa yanzu hukumomin tsaro sun yi wani ƙarin haske dangane da wannan lamari?
To har ya zuwa yanzu dai ba su ce komai ba illa dai maganar cewa sun baza jami'ansu wato da rundunar mayakan sama wato Nigerian Air Force kenan da kuma rundunar askarawan Najeriya wato Najeriyan Army sojoji kenan da kuma 'yan sanda sun bazama a kowane saƙo da ka sani na kewayen da ya yi jibanci wajen yankin Daura baki ɗaya da kuma Katsina da kuma sauran sassa daban-daban na jihar Katsina da waɗanda ke makotaka da su a ƙoƙarin gano inda za a ji duniya ko ma a ce ga wani sawu nasu inda suka ji. Shi kansa har wajen ƙarfe ɗaya da Brigadier General Lukuman Omoni wato kwamandan Brigade na Katsina na sojoji kenan da shi kanshi kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina a Sunoti Buba dukkansu suna fadar mai martaba sarkin Daura har ya zuwa ƙarfe ɗaya na dare.
To zuwa yanzu daga cikin iyalansa wani ya yi ƙarin haske?
aiwa nan ma ba su ma iya magana don kowa kawai daga kuka sai jikin kawai kowa hankalin shi a tashe shi inda ma za ka iya fara ƙarin haske daga nan ciki shi ne a nan fadin domin nan ne ta san basara ke mai matsayin magajin gari ya wuce duk wani abin da kake zato so a nan fadin duk ake ta kore ake tafiyar da duk wani al'amari na ƙoƙarin jin inda za a samu ma wani labarin da zai kai ga fiya an ji ko sun wuce sanin ko sun yi sanin wurin.
To a gaida Sani Malumfashi. To yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan tsarin maciji musamman a wannan yanayi da muke halittun da ke ɓoye kan fito don shan iska. Muka ga ya dace mu tattauna akan tsarin maciji wanda kan saki dafi a jikin wanda ya sara. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashafa, kazalika kwararre ne kan maganin cututtuka masu yaduwa, Dr. Isa Adamu Mavo. Barka da warhaka.
Na barkanmu da warhaka.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan illar saran maciji.
Lalle illan saran maciji yakan auku ne kamar da muka sani cewa maciji zai sare mutum daga baki ga wurin ya canza yanayi, jini na fitowa ko kaga wurin yana zafi sosai ko wani abu. Lalle akwai dafi da ke faruwa sai ya zamto cewa mai shi yana cikin wani yanayi sosai na bukatan taimako a lokaci.
Me ya kamata a yi wa wanda maciji ya sara?
A lalle akwai abubuwa da ya kamata a yi ma wanda maciji ya sare shi saboda a wannan lokaci zai bukaci taimako sosai saboda lokacin da maciji ya sare shi wurin zai fita zafi sosai, yana ciwo, alama bai iya ma daga kafarsa misali, sannan akwai wasu al'amura a jiki misali kaman abin da ya shafi ko dama yana jin yunwa ko dama jikinsa bai da ƙarfi ya gama gajiya, to nan wasu alamomi ne ko alƙaluma da suke taimakawa wurin ya zamto cewa yana buƙatar taimako sosai a lokacin. Na farko idan ya zamto ya sa riga da ta tsoke jikinsa sosai ta manne da shi, yana da kyau a cire masa riga ya sha iska, sannan takalma da suke sa su rufe kafansa gaba ɗaya yana da kyau saboda a wannan lokacin yana buƙatar shan iska kuma a lokacin saboda wannan abin da ya faru zai canza yanayin tafiyar da ayyuka na jiki sannan ya kai ga har zazzabi ko ya kai ga zafin jiki da kuma zufa da sauransu.
Ciwon da macijin ya bari faya za a yi, za a wanke ne ko me ya kamata a yi masa kafin ko a garzaya da shi asibiti ma?
Lalle duk lokacin da maciji ya sai wani haka zai iya zamanto hala yana tafiya da abokinsa ko wani makwabci ko wani da haka dai a kusa da hanya misali wani ma zai ki tarar da macijin ya sare shi bai ba kowa kusa da shi yayi ihu ko wata ƙara wata alama da za ka ga mutane sun ruga sun zo saboda su taimake shi. Lalle a wannan lokaci kamar da magana yana buƙatar ya sha iska sosai a taimaka masa ya samu shan iska, sannan kuma idan ya zamanto wurin yana fitar da jini sosai lokacin kin ga za a kamata a ruga da shi asibiti, amma abin da ya kamata a yi ba an taimake shi ya sha iska in aka yi nasara wurin kashe macijin muna iya bada shawara wani lokaci ma har a dauki macijin a ruga zuwa asibiti saboda zai taimaka wa likita a asibiti ya san cewa wani irin maciji ne saboda wasu macizai suna da guba sosai, suna da dafi sosai a jiki su haddasa wasu abubuwa da jiki da yawa wanda bai kamata haka ya kasance ba. To lalle zuwa asibiti da macijin yakan iya taimaka wa aka samu wannan damar, sannan kuma a daukansa da za a yi a wani lokacin da ya faru a maida shi wani wuri misali kaman ko karkashin bishiya ko wani wuri da zai sha iska sosai saboda mukan bada shawaran daukansa saboda wani lokaci macizai sukan zamanto guda biyu ko uku suna tafiya tare hala ko mace da namiji yana iya faruwa, to lokacin da ɗaya wannan cizo ko ya wannan harbi to ba a san kuma daga baya ko biyu ko ɗaya da suka rage daga baya in mutane suka zo suka cika kansa suna wasu abubuwa sun cinkoso mutane ana iya samun wani wata matsala daga baya kuma ko wani maciji daban ya sake taba wani daga cikin wanda suka zo kawo wannan gudumawa. To lai daga wannan kawai sai a ruga da shi zuwa asibiti saboda nan za a je a masa magani sannan kuma a kula da shi sosai a asibiti.
To likita idan maciji ya sari mutum a nan take dafin yake masa illa?
Abin da ya shafi dafi a saran maciji yakan ta'allaka ne akan yanayin macijin saboda kamar da muka sani akwai macizai wanda suke da guba suke da dafi sosai yadda muke kiran su venomous, wato suna da kenan guba, sukan haddasa dafi sosai a jiki. In dai haka ya ta faru, zaki tarar da jini yana fitowa sosai, yana gudu, sannan daidai zaki inda macijin ya taba zaki ga yayi ja sosai, bi ma'ana tsokar gurin ta san cewa ga abin da ya faru, sannan shi karan kansa kafar bai iya daga kafar saboda ta riga ta nauyi ko kuma ta fara kumburi ko wani abu. To wannan alamomi da ake ganin su daga wurin suka nuna cewa lalle macijin da ya saba shi lalle maciji ne mai guba sosai, to lalle sai a garzaya da shi zuwa asibiti. Amma wasu lokuta zaki tarar da wasu macizan tunda ba masu guba bane, zaki tarar da wani ma shi kadai macijin kan sare ya sare shi ko ya taba shi bayan minti 10 ko 20, shi da kansa kuma sai ki ga yana lallaba ya tashi ya tafi gida da kansa, alama shi zai bada mutane labari ga abin da ya faru. Kin ga hakan ta faru ne kawai saboda macijin da ya taba shi ba mai guba bane.
Wani lokaci aka fi samun matsalar saran maciji?
Lalle lokacin da aka fi samun matsala irin wayannan lokuta kaman yanzu da muke cikin zafi, matsalan an fi samun matsalan cizon macizai da makunamai da sauransu, saboda su ma kamar da muke yan adam mukan buƙace shan iska, su ma sukan buƙace shan iska, misali wurare abin da ya shafi kaman cikin gine-ginen gidaje da wasu wurare da aka tattara wasu yan kayaki ko wani abu, to ko ma rami daga ramin maciji yakan iya fitowa saboda ciki zafi ya dame shi zai fito sai ya sha iska. To kinga tunda ana zaune wuri guda akwai alama ko yanayi zai iya sa a zo ana mu'amala tare ko ana yawo mutum na tafiya ya zamto cewa maciji ya taho daga nauri kuma ya taba shi, ko kuma lokaci zai iya mataka jelar macijin misali ya jiwo kuma saki saransa saboda duka ana tare saboda zafi, kowa ya bar kaman mutum zai bar daki ya fito sha iska, su ma sukan fito wuraren su ko inda suke boye su fito saboda su sha iska. To gaskiya muna kira ga mutane a wannan lokaci su san cewa a wannan lokaci da ake cikin zafi irin wannan lokaci ne ake yawan samun wannan matsaloli na cizon macizai sosai.
To likita, yaya ake jinyar wanda maciji mai dafi ya sara?
Lallai bayan an kai shi asibiti mai da wannan matsalar za a yi kokarin wanke inda macizin ya taba, misali inda majini yake fitowa a tabbatar da an tsaye da jinin, ko ta wurin wankewa ko ta wurin wasu magunguna kuma daban kama daga allurai da sauransu wanda zai taimaka a ga cewa an jinin ya tsaya, saboda rasa jini a gurinsa a wannan lokaci kuma babbar matsala ce a lokacin ganin muhimmancin jini a jiki misali. Sai kuma abin da ya shafi jinya daga baya kamar da ne bayani dazu, in yana da wasu matsaloli a jikinsa kuma yana da kyau tunda ya zo ga asibiti zai ga likita zai zo ya bashi magani kuma ya sa uban da ya kamata dai a yi masa a wannan lokaci, to zai taimaka masa wurin ya samu sauki. Sannan mun magana dazu abin da ya shafi guba na maciji, in dai Allah ya sa an gano cewa da sauri asibiti cewa macijin mai guba ne, to lalle ana ya daukan matakai na abin da ya shafi magunguna. Akwai magunguna musamman da ake badawa na wannan magunguna na wannan macizai da suka sare mutum inda suna da guba sosai. To kinga bai an masa wannan allurai kuma Allah ya sa an sai da jinin, to ana iya kuma barin sa zuwa su lokuta a ga yanayin yadda yake, misali a asibiti muna ganin sa observation za a yi ta kula da shi ana ganin to ya abubuwan sun tsaya ko kuma zuwa gaba. Lalle wannan zai taimaka idan Allah ya sa zuwa su lokuta aka gano cewa ba wata matsala tare da shi, to kuma ana iya sallaman sa ya koma gida da wasu magunguna da ya kamata ya sha saboda ya samu saukin radadi na wannan ciwo da ya samu.
Idan maciji mai matukar dafi ya sari mutum, wasu irin illoli zai iya haifar masa?
Yana sa zafi sosai, wato ciwo dazu na magana cewa kafar sa wani lokaci ma wasu ba sa iya daga kafan su saboda na ɗaya daga cikin wannan guba misali kafa za ta kumbura sannan bai iya daga ta a lokacin sai an daga masa, to kinga ga kuma zuban jini da yawa, sannan ciki daga ciki tsoka da wannan maciji ya taba daidai wannan gurin zai zamanto yayi ja sosai saboda abin da ya faru misali. To kinga wayannan alamomi da suke ma kamar da ne magana dazu cewa in dai macijin ba su da macizan ba masu guba bane yakan kai ga ma mutum da kansa ya dan zauna wasu lokuta kuma sai ya tashi ya wuce da kansa zuwa gida ko inda ya nufa misali. To kinga kenan guban da yake tare da macizin shi yake haddasa wannan mutum ya tabbaya ji cewa wurin na masa zafi sosai, alama bai iya komai a lokacin sai an masa.
Idan maciji mai matukar dafi ya sari mutum yakan iya haifar masa da wata illa?
Abin da ake yawan samu a matsayin illatuwa ko abin da ya shafi matsala da yake faruwa wurin guba na maciji shine dai wannan zuban jini da yake faruwa da yawa sosai, za ki ga jini yana zuba sosai a yi ta wasu abubuwa wani lokaci har asibiti ma za ki ga ana ta kokarin tsaida jinin amma jinin ya ki tsayawa saboda matsala na wannan guba da take faruwa misali a ciki bayan ya samu wannan matsala ta cizon maciji. A asibiti in dai ya zamto cewa an dauki wasu lokuta jini bai tsaya ba, to akan yi ta wani lokaci har kan kai ma a sake hadu a zauna likitoci su zauna su shawara a tsakanin su su ga yadda za su magance wannan matsala. To lalle bayan wannan sai dai daga baya in ya zo da jini da yawa saboda matsalan da muke samu shine kamar yawancin mutanen mu da suke karkara ko manoma ko masu aiki a jeji, misali zaki sarar da abun ya faru a daji, misali da nisa daga cikin gari, kafin ma a kawo shi cikin gari halajinin yayi ta zuba da yawa, to lalle wasu har ma daga ashe sukan iya rasa rayuwarsu saboda an kawo su asibiti a kurarren lokaci bayan jini ya zuba, sannan gumin da ta shiga cikin jikin ta haddasa masa wasu damoyi a cikin jiki, misali kama daga zazzabi ko lokaci ma rashin sanin inda yake, wanda muke kiransa loss of consciousness, ya zamto cewa ma bai ma san inda yake ba, to kin ga wannan matsala, kafin a zawo a dauko shi a kawo shi cikin gari, inda za a kawo shi asibiti yana iya samun kan iya shiga wata matsala, har ma wasu kan iya rasa rayuwarsu.
To likita, wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin ya yadda za su kare kansu daga cin karo da hatsarin saran maciji?
Lallai zan bada shawara, kuma zan yi ta'aliki kamar abin da ya shafi kungiyar kiwon lafiya ta duniya, wato World Organization, lallai da kuma masu tsaftan muhalli suka fito da wasu matakai ko alƙaluma da ya kamata mu bi saboda mu tabbatar da mun nisanci mu sanar da kanmu game da cizon macizai. Na farko shine ya zamto cewa ɗaki ko gida da muke, misali a cikin gida, ba mu tara wasu ƴan kayayyaki da yawa a cikin gida yadda ba a daukan su akai ba, kuma ba amfani da su akai ba, sai kiga wannan guraren sun zamanto wurin buya ne, misali ga irin waɗannan dabbobi, kama daga macizai ko kunamai ko sauransu. Lalle mataki na farko kenan. Na biyu kuma ya zamto cewa dakuna ko da dakuna da muke budewa a sha iska ko taga ko wani abu, ya zamto cewa kar mu bude da yawa mu jima, saboda wani lokaci abin da ke faruwa anan shine bayan an bude kofa ko taga ko wani abu a jima a bude, misali sai ki tarar da wannan dabbobi sukan shiga daga waje ko kama daga macizai ko kunamu, misali daga waje su shigo kuma cikin daki su zauna ma a daki baka sani ba, saboda kofar ka bude ko wani abu, misali ko taga, to kin ga kenan ya kamata idan aka bude aka sha iska a sake kuma rufe su, saboda kar a dauki lokaci har ya kai ga su ma sun fito daga jikin gine-gine a waje sun sake zuwa kuma sun shiga cikin inda muke. Na uku, zan ba da shawara duk lokacin da aka samu wannan matsala, to kar a zauna kuma a ce za a yi wani abu a gida ko za a zauna a yi wani abu haka kawai abin da ya shafi maciji, gaskiya a ruga zuwa asibiti saboda akwai ƙwararru likitoci a asibiti su suka karanta kuma sun san yadda za su yi wasu al'amura haka abin da ya shafi cizon macizai. Za ki ga wani lokaci an ce a zauna a shafa wannan ko wani ya zo da wata shawara a yi amfani da wannan magani ko ya sha wannan, to gaskiya wannan yakan iya daukar lokaci halama in zai yi din, misali, to amma gaggawan kai shi asibiti wannan shine taimako da ya bukata na farko, kuma an yi shi inda zai je ga likita, likita zai gan shi kuma a fara wasu abubuwa da za a taimake shi a lokacin, musamman abin da ya shafi zubar da jini, saboda na sha ganin wannan sosai, za ki ga mutane jini ya zuba a jikinsu da yawa, har ma wannan zuban jinin kawai fa, banda ma abin da ya shafi ko gubar macijin, zuban jinin kawai musamman ya sa sun shiga wani hali, musamman, to kin ga kenan su ruga zuwa asibiti shine mataki na farko da ya kamata su yi na su taimaka a wannan lokacin.
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Isa Adamu Mavo, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, masu sauraro ku yi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da kuka aiko mana ba saboda lokaci. Kafin mu sallama ga labarai, amma a takaice.
A takaice, Juan Guaido, wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa a Venezuela, ya ce za a fara wani ɗan ƙwarya-ƙwaryen yajin aiki a yau Alhamis, wanda zai kai ga na gama gari. Yajin aikin shine mataki na baya-baya da Guaido zai dauka a kokarin da yake yi na tilastawa shugaba Nicolas Maduro sauka daga kujerar shugabancin kasar ta hanyar tada bore. Kwamitin Shari'a Majalisar Wakilan Amurka zai ci gaba da zaman jin bahasi yau Alhamis akan rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller game da yiwuwar katsalandar Rasha a zaben Amurka, amma in dai ba an samu wani canji ba daga baya, Attorney General William Barr zai bayyana gabansu ba don ba da bahasi. Kasar Amurka na ƙara zafafa takunkumin karya tattalin arzikin da ta sanya wa Iran ta hanyar dakatar da wasu matakai a yau Alhamis da a baya suka ba wasu ƙasashe da suka fi sayan man fetur ɗin Iran damar ci gaba da hulɗar kasuwancin mai da ita.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin, inda za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da ci gaba da tabarbarewar tsaro a Najeriya, musamman ma a arewacin kasar. Yanzu a madadin Maryam Dauda da taya ni gabatar da shirin, da Tadi Abaji da ya hada shirin, sai kuma injiniyan Mufida, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun hadu insha Allahu a shirinmu na dare.